This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Bayan abin da wasu da dama ke ganin shugaban Amurka Joe Biden bai wani abin kirki ba a muhawarar da aka yi a daren Alhamis da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump. Yan jam'iyyar Democrat suna tattauna kan ko ya kamata wani matashi ya maye gurbin shugaban mai shekaru 81 akan kujerar shugabancin ƙasar. Dabarar kamfen ɗin Biden ita ce don samun muhawarar farko don ganin yadda za ta kaya. Sai dai bai yi da kyau ba, inji James Manley, wani masanin dabarun siyasa wanda ya aiki ga manyan sanatocin jam'iyyar Democrat a cikin shekaru da suka gabata. Biden yana da bukatar sake tabbatarwa da masu goyon bayansa da kuma kokarin shawo kan kananan masu jefa kuri'a masu zaman kansu a cikin jihohin da ke da muhimmanci sosai a zaben, cewa har yanzu yana da koshin lafiyar da zai jagoranci al'ummar. Da yake magana da farko cikin tattausa da kakkausar murya, Biden ya fito a matsayin wanda yake soki burutsu a wasu lokuta. Ya bayyana a rubi kuma ya gaza mai da hankalinsa, inda wasu lokuta ya yi tuntuɓin harshe. A cikin mintuna 90 na muhawarar Trump, wanda ya fi iya magana da rashin yin faɗa fiye da yadda aka saba gani, ko da yake tsohon shugaban ƙasar ya yi furuci masu yawa na rashin gaskiya fiye da Biden. Rahotanni daga zirin Gaza a ranar Juma'a na nuni da cewa dakarun Isra'ila na ci gaba da kutsawa cikin yankin yayin da suke kai harahara arewaci da kudancin kasar, yayin da ayyukan jin kai na yankin ke ci gaba da taɓarewa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto mazauna yankin da kafafen yaɗa labaran Hamas da ke rafa a kudancin kasar sun rawaito cewa wasu tankokin yakin Isra'ila sun shiga unguwar Shakosh a birnin, lamarin da ya tilasta dabban mutanen da suka rasa mutugunansu a wurin barin tantunansu suka nufa arewa zuwa birnin Khan Yunis da ke kusa. Sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo daga wani abin da suka bayyana a matsayin Nahal Brigade da ke aiki a yankin Rafa, wanda ya nuna tankokin yaƙi suna ta birgima kan tituna da sojoji suna ta harbi kan wasu gine-gine. A halin da ake ciki kuma, wani taron jin kai da aka gudanar a jiya Juma'a a birnin Geneva, hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Falastin ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka fi sani da Anwa, ta shaida wa manema labarai cewa mazauna Gaza sun shiga cikin firgici da fargaba, yayin da ƙarancin man fetur da na agaji ke hana ma'aikatan agaji gudanar da ayyukansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kenya ba ɓerar gwaji ba ce ta IMF, ɗaya daga cikin take masu yawa na yin Allah wadai da asusun bada lamani na duniya da aka gani a wannan makon akan kwalayen masu zanga-zanga a Kenya na nuna adawa da shirin ƙara haraji. Zanga-zangar wacce matasa a shafukan sada zumunta suka rura wutarta ta samu asali ne sakamakon shirin gwamnatin Kenya na ƙara haraji sosai domin biyan bashin da ake binta. Gwamnati ta karaya da shirin bayan da al'umma suka rikide a ranar Talata, lokacin da masu zanga-zanga suka kutsa kai cikin majalisar dokokin kasar a Nairobi, inda 'yan sanda suka bude wuta suka kashe sama da mutane 20 a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Shugaban kasa William Ruto ya sanar da cewa yana sauraron damuwar masu zanga-zangar kuma ya yi watsi da kudurinsa da ya janyo cece-kuce. Ya ce maimakon haka zai bullo da matakan rage kasafin kuɗi da kuma matakin tsunce bakin aljihun gwamnati don kokarin bunƙasa tattalin arzikin kasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta girka rabin injinan inganta sinadarin uranium da ta ce a farkon wannan watan za ta ƙara, sai bata haɗa sun fara aiki ba. Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya makonni biyu da suka gabata cewa za ta fada da karfinta cikin sauri ta hanyar karar rukunoni takwas ko gungu na IRSS din cikin makonni uku zuwa hudu. A cikin kwanaki biyu hukumar ta IAEA ta tabbatar da cewa an shigar da biyu daga cikin injinan. A cikin wani rahoto na sirri da hukumar ta aiki wa kasashe mambobi a ranar Juma'a ta ce aladin ya rabanye zuwa yanzu. Rahoton ya ce hukumar ta tabbatar cewa Iran ta girka guda hudu daga cikin takwas a RSS sun kaskade in ji rahoton.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ba a taɓa samun masu neman wa'adin mulki biyu a lokaci guda ba kuma
Yawa kuma banda haka kuma hukumance jam'iyyun su ba su riga sun tsaye da su takara ba.
Amma za a fara wannan
muhawara. Ka san sai an yi babban yawa kaga sai an yi babban taro na kasa din nan na kowace jam'iyya a hukumance sun tsaye da su takara an je kada kuri'a sun zama kamar yadda muke ya kasashen mu mu ma
eh kware da
gaske yan takarar wannan jami'u amma an hakikanta cewa a kaise duka dai su ne za su zama yan takarar kaga sabili da haka yanzu dai haka ana daukar su a matsayin yan takarar jami'in sun da Democrat da kuma Republican
na'am kware da gaske malama Grace wato ke gane wato shi tasirin mani irin wannan idan kika yi la'akari da yadda Amurkawa suke kasawa su tsare yadda suke kallon abin nan kamar da Bature ke cewa religiously kuma wani daga nan fa zai dauki alƙiblar wa zai zaba
haka ne akwai har izo har a wannan lokacin akwai waɗanda ba su riga sun yanke hukunci akan wane ne za su zaba ba daga wannan muhawara ne za su shi yasa ake fadan cewa wannan muhawara tana da muhimmanci kwarai
kwarai
da takarar nan da yanzu haka dai suna tafiya keke da keke ne babu wanda zai ce tsakanin su nan ga wanda yake kan gaba bisa ga yanda dai binciken ra'ayoyin jama'a suke tafiya
na'am to eh malama Grace wani ya samu kasashen mu ba su mai da hankali sosai ga irin wannan muhawara din
to wannan sanin gaibu sai Allah ya san yin abu da zamu ce
malama Grace kada ki yi rumfa ba wani gaibu anan ke sani kada ki yi rumfa ko kace ba a baki da ba a sarki ga ya to na yadda da wannan amma kar ki ce ga ba ki da buru
ba
to ni gaskiya malama Grace ni kan gaskiya bazan tunda ni dan kasa dan ɗaya daga cikin dan kasashe kuma ina da yancin bayyana ra'ayina amma ni ina ganin kamar ni in zan bayyana na ra'ayi sai in ga kamar watakila killa shugabannin namu ne watakila ba su dauki irin abubuwan da za su yi mutane da muhimmanci ba wato kamin zabe nake nufi saboda wasu lokuta take ga ma mutun ya shiga zabe bai ko da alƙibla bai ko da wani daktari ma da za a ce sai lokacin da ya shiga ne sannan ne za a fara chemistry kamanan
menene za a yi haka to wani lokacin ma ko suna da daftarin ko akwai alƙibla so dan nawa ne zaka zo ka gani an yi wannan ana cewa agenda ba an shaka ta wai agenda amma idan aka shekara guda idan aka koma za a ga a cikin wannan abin da aka alƙawanta za a yi guda nawa ne aka yi guda nawa ne ina ne ake ciki to kusan sai ka ce ni a gani na ba a daukan zaɓen ma to da dama suna gani kamar ba abin da suke zaɓa shi ake ba su ba to saboda ana ganin kamar ko sun yi ko ba su yi ba abin da suke so shi za su samu to shi yasa yayu ba sa ganin wannan da muhimmanci
kuma
so da dama ana ɗaukar cewa talakawan nan ma ba ɗauke su da wani muhimmanci ba
domin
idan suna da tasiri akan ainihin waye zai tsaya takara da wane ne za a zaɓa da wane zai wakilce su to waɗannan matakai da ake ɗauka a ƙasashe da suka ci gaba ɗinnan su ma za a kwatanta ko dai ba a yi daidai ba.
A gaskiya ne malama Grace to kin ga yanzu dai da ni da masu sauraro mun gano cewa ashe da ma rumfa kika yi tun farko ashe ki.
In ka ji anya ba yado wannan ba bido babba ba in ka ji anya ba maulo hala maka bido goge ba in ka ji anya ba dandan mutu anai mai kushi ba tuno ba tun shago ba da adu mai hagun mai jama'i hagun tsakiya ka koma adama yamma da ku ciki jirin kututuru na bakura tuna ma a lokaci na yamma gari ni da jima ala da mai na koyar ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho kai suna kula gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama da abu sanu da fama bada da kai da ba yi da kan da kan namijin duniya ga banka da kalbi goje mai yi ka shama hudo in canji ila hakin da kalamu no lafiya a kama kigawa ba bana kaga asabati nan kada alatu ta kai ma nan baka san ali kane an ajali ba san da ji ba shi da mutuwa ce da kina kai da
ta da kamar da muka saba bari mu mika gai Kristofa ta Aliri da tare da shi ga dimbin masu sauraron. To bari mu faro daga garin ku ba dan ka san shi ba wani mai sauraron mai yau da kullun da ake kira Abu Yalo mai kurguna ko mai karguna ne ko mai kurguna da yace da san ina. Daga jihar Sokoto yace yana so a mika mishi Kristofa ta Aliri da sada zumunci ga Ahmed Ladan Girkau da Umar Makeri kasuwar Jiga da Haddabi mai computer mai Yamase Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Comrade Elias Yakubu Digawa da Isa Jika mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai lambar ka ta fito sai Murtala Faruk sai Murtala Faruku sanyin na dora can gida aka koba
muna godiya a wurin
da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki su dangi zomawa sai Kabiru Abubakar Bulanyaki da fatan an tashi lafiya bari kuma mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda yake so a sada zumunci ga mahaifinsa Malam Muhammad Ato Malam Faturi da kanansa da kuma Allah ya sa dai kana zuwa gaishe su ba ta a bari huce ne zaka gaishe zaka sani mutum
to amin ka gaskiya
ai mu a gida muna da wannan karamcin a nan ne ga iyayenka ga da kul da tsallaken titi zuwa ganin su ma jidali
a gaskiya
sai baba Goni Muhammad da kanwata da kanwashi da Saratu Muhammad da sauran dukkan ƴan uwansa da abokan arziki da yace da sunayensu ba zai iya ambato ba sai Haddadi mai computer mai yama da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchin tarayyar Najeriya sai Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da bawa Abdullahi Maska da Lawan Bin Hambali MK dan Silba da fatar an tashi lafiya
to madalla malama Grace bari kuma mu leka wasu abokan aiki dake jihar Sokoto Najeriya domin wato mu isar da gaisuwar mu zuwa ga labaran lumo din daye shugaban hukumar kafafen watsa labarai ta jihar Sokoto da Alhaji Abdullahi Safel Magori shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya da jihar Sokoto da Muhammad Gazali Muktar da Shehu Garba da Sani Bello da tukuru Aliyu Arkilla dukkan su ma'aikata a sashen labarai na Rima Television Sokoto sai kuma gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Benji na NTA Sokoto da Jabi Ibrahim Elele Dabori na hukumar zakada wakafi ta jihar Sokoto sai kuma wasu abokan aiki a gidan rediyon Vision FM da suka hada da Shehu Jato Sanyin na da Ibrahim Salihu Isa da Bello Abdullahi Abubakar Jayi da Ahmad Hassan Dan Mulki da Zainu Marafa da Murtala Garba da Bakar Suleiman da kuma Umar Ahmad Kwari kai da daukacin dukkan dai ma'aikatan na gidan rediyon Vision FM da kuma Nasir Jambuzu wato na gidan rediyon Garkuwa FM dukkan su a birnin Sokoto sai kuma idan muka je a jihar Yobe Najeriya kuma sako ne na wato gaisuwa ta Abari Huce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar ta Yobe sai kuma Nazifi Ibrahim rugar malam Shagari da babayu Gambo da magaran Niger da Umar baban yaya sabon gida da Sani Muhammad Chindu Bauchi da kuma Kaduli Digaga dan fulanin Warje gaisuwa ta barfata alkhairi zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Kawu wato Abubakar Kawu Girgir sai kuma Saidu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda gwalalo da Tukuru Harka Rijau da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gaisuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gaisuwa idan kuma muka koma bangaren jihar Katsina bari mu gaida wato Haruna Muhammad Katsina da kuma sarkin Katsina Dr. Abdulmumin Kadir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruk da kuma sarkin Birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin mai gwari na biyu da Honorable Shafi'u Madawaki Inono da Malam Danjuma Katsina wato mamallakin jaridar Katsina Times Online da ke kofar Kaura Katsina sai Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Abdulkadir Saukawa daraktan labarai da lamuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Katsina sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegant State da Hadiya Abu ɗan Fulani dake kofar Soro da kuma mutanen garin Damari dake karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da fatan dukkan su malama Grace za su yi ƙarshen mako na ni lafiya.
Da yasa
sai kudin suka zama naira 99 har yanzu ba 1000 shin malama Gret ina naira nan 1000 ta shiga
ai saboda kudin shine zai mana bayani ina 1000 ta shiga
malama Gret ta koma rumfa
yayin fake bada ina me yace 1000
to yanzu shin me yace 1000 kin ga ran lissafin aiko
na gane lissafin me yace 1000
yawa to me yace 1000 saboda haka malama Gret zai tayar rumfa saboda haka masu sauraron mu muna jira mu ji sakonni daga gare mu
to abin da zai faru shine na sanyi na kamar yadda muka saba muna kafa ne a sada a shafin mu na sada zumunta a Facebook mutane sai mu zaba amsoshi mako bi zuwa
dama ai ba email za a turo mana ba wannan abi mu a shafukan mu don a bayyana mana shi kina yin safin
ina a Facebook ne
a shafukan mu na sada zumunta na Facebook ba Allah ne ci 1000 nan ta Yusuf na Dawo da Allah ai nemo ta shi ina ta shige
sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.